'yan kasa da hukuma.
Mulkin kai ba kan kai ne ba, ba ni ka kafa a shi daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda ma su irin wannan a gaba.
Masu saurari assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Fari zan gabatar.
A ni dala ban taɓa yin amfani da ita ba. Mu yanzu dalan nan ta sa abubuwa da yawa a kasuwancin mu ya zama abin da ya zama wallahi sai dai haƙuri.
A ni dala ma sai in ce ganina da ita ma bai fa irga ba, amma kuma azabar da tare ke ji a jikina ta yi yawa.
Kayan abinci ya yi tsada, yanzu a ce shinkafa tamu ta Najeriya ana ce da faro 3,600.
Yadda hauhawar farashin kuɗaɗen ƙetare musamman takardun dala ke mummunan tasiri ga haƙƙoƙi da 'yancin rayuwar 'yan ƙasa a Najeriya shine batunmu na yau. A dakace mu.
A Afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kuɗi da yawa, rikici duka suke jawowa, kuma ta fi hana su da gaggawa.
Madalla. Masarare batun hauhawar farashin kuɗaɗen ƙetare musamman takardun kuɗi na dala a kasuwar musayar kuɗi ta Najeriya na ci gaba da mummunan tasiri ga rayuwar 'yan ƙasar kusan ta kowane fanni. A makon jiya an canza dala ɗaya ta Amurka akan fiye da naira 1,500, al'amarin da ya ƙara tada ruɗani a fagen tattalin arzikin Najeriya, musamman la'akari da yadda farashin dalar ke shafar farashin sauran kayayyakin amfanin yau da kullum da sauransu. Yanzu haka dai 'yan ƙasar sun fara kokawa game da wannan yanayi, musamman talakawa da ƙanana da kuma matsakaitan masu sana'o'in hannu, la'akari da cewa al'amarin ya kama tafarkin tauye haƙƙoƙi da 'yancinsu na rayuwa, duk da cewa galibinsu ko dai ba su san ma kuɗin takardun dalar ba, ko kuma ba ma sa amfani da wannan kuɗi na ƙetare da ake kira dala.
Sunana Nura Haladu, ƙaramin ɗan kasuwa. A ni dala ban taɓa yin amfani da ita ba, amma Allah jin mafiya mutane dai suna yawan magana akan ta, ana yawan magana akan ta, komai sai a ce mana amma maganar dala. Mu yanzu dalan nan ta sa abubuwa da yawa a kasuwancin mu ya zama abin da ya zama wallahi sai dai haƙuri. Ya kamata a ɗau mana ɗan wani mataki a kai, ko kuma a san yadda za a yi mana, mu san yadda abubuwan nan sun dawo domin normal yadda muke. Yanzu komai ya canja, abubuwa da yawa sun tashi, komai a ce dala, komai sai a magana dala. Sha dai gaskiya masu yawa su yanka suna zuwa sosai da sosai, amma yanzu wanda za su yanka abin ya yi ƙasa sosai, ya yi lo ƙasan ma sosai wallahi, ba a tunanin ma yadda ake samun abin. Kamar ma mutum ya haƙura da yin harkokin kasuwancin ya zauna, mu dallan mu rasa yadda abin yake, mu rasa yadda za mu sa kanmu kuma a cikin wannan yanayin abubuwa. To ya sa muke ta yi mu magana akan cewa dala ya kamata a ɗau mana wani mataki a kai, wanda ko mu samu sassauci ko kuma samu wani rage akan wani abubuwan wanda muke na kasuwanci.
Suna na Duwa. A ni dala ma sai in ce ganina da ita ma bai fa irga ba, amma kuma azabar da tare ke ji a jikina ta yi yawa, saboda komai kasuwa an ka je sai a ce dala ta yi tsada, domin da dala ake siya. Kuma mu an zo ƙarar 'yan kasuwa mu da ba mu santa ba, kuma ta zo abin ya zo ya tashe mu. Gaskiya yanayin wannan dala ta yi tsada, mun shiga wani kunci na rayuwa, kasuwa ta lalace, mun rasa yadda za mu yi wallahi. Wannan dala ta samu a wani yanayi, wallahi ciniki yanzu gashi sai a hankali. In ka ce a biyo gobe, in ka je ya ƙara, in an jima ma yanzu ka siya da safen an jima ka je ya ƙara kuɗi, ga ba kuɗi, dala ta yi tsada. Fata na Allah ya kawo mana sauki, Allah ya kawo sassauci, Allah ya karya dala.
Gaskiya abubuwan sun yi yawa, kayan abinci ya yi tsada, yanzu a ce shinkafa tamu ta Najeriya ana ce da faro 3,600,500, tamu ta Najeriya wanda Buhari ya ce magana cewa idan an yi noma mun yi ta Najeriya za ta yi sauko, kuma abun ya ma fi da tsada, ya ma fi sojan. Gaskiya ana yin mawuyacin rayuwa, tunda mutane yanzu wallahi wasu da ƙyar ma suke cin abinci sau ɗaya, ga dukkan alamu ma fa za a yi ta mutuwa. Yana rayuwa yana cin abinci sau ɗaya, kana waje kuma kana samu da ƙyar ka ci sau ɗaya, wanda yake kurkuku ma ai ta fi ka rayuwa.
To sai dai masu ilimin tattalin arziki a Najeriya irin su da Tagarzali Ado na kwalejin nazarin harkokin gudanarwa da lamuran kuɗaɗe ta Kano sun yi fashin baki akan alaƙar kuɗaɗen dala da kuma rayuwar talakawa masu ƙananan sana'o'in hannu.
Wato wannan abin da yake faruwa yana iya nuna maka rauni da rashin ƙarfi na tattalin arzikin Najeriya. A rauni na nufin cewa abubuwa da yawa ba a cikin gida ake yin sa ba, kamfanin nukan mu ba za su iya yi mana abubuwan duk da muke bukata ba idan kabin abubuwa sun zunzuje su za ka ga cewa wannan abubuwan suna da dangantaka ko ba ta kudda kurba akwai dangantaka da dala din nan da kake magana misali masu karas masu rake cewa da an yi magana sai su yi maganar dala to tattalin arzikin Najeriya saboda raunin sa ba kamar wasu kasashe ba da idan ka dauki mai karas ka dauki mai rake abubuwa ne da ya kamata a ce ka cukan an yi su da kayayyakin sarrafa na cikin gida yanzu misali mu dauki mai karas idan kana ganin karas din da kake siya ka gan shi an je an siye shi a wudu da an shigo da shi birni sai ka yi mamaki ka ce me yasa mai karas zai ma maganar dala to akwai dalili yanzu misali shi karas din irin da aka shuka aka dasa ko da kasuwa shi aka yi ba ku shuka shi aka yi ba ku kuma mun bincike na noma na Najeriya da suke su suka yi shi ba na ba ka wannan ka je ka duba shi irin nan da ake zaga da kasan waje ake shigo shi kaga idan za a ce shi kiri da kasan waje me za a amfani da shi da dala za a ci shi na biyu banda irin karas din na tabbata shi takin da aka sa wa karas din idan takin a nan aka yi shi to akwai wasu ma'adanai na sarrafa takin su da dala aka ci su a cikin kasan waje aka ci su kaga sun shiga cikin karas din idan yanzu ta dauki shi ruwan da ake ba wa karas din injin da ake bar ruwan da ita karfin mesar ai da kasan waje aka ci wata ba mai tamu ba kaga a nan dala ta shafi karas din nan idan aka wanke karas din aka zuba shi na tabbata da ko shi da gobana zuwa kasuwa shi ma magana dala ne wannan wani abu ne yake nuna maka mai ban tsoro a Najeriya cewa rayuwar talaka da mai kudi da talaka shugabanni da kowa an alakanta ta akan dala shi ne a bangaren tattalin arziki muke cewa dollarization cewa dala ta zo ta yi kane-kane duk da ba kudin kasar Najeriya ba ne kudi ne na kasar waje kuma kudi ne da ake amfani da shi ake yin kasuwanci amma asirin sa ya taba rayuwar mu ya shiga hanyar inda ba kadar
gaba a cikin shirin za mu ji matakan da ya kamata a dauka domin magance wannan matsala
duka da an so shi ya inganta kasa da tarar da wadansun ka za su yi sha'awa su yar sheka da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kuje ka kan ko ka bar talakawan ka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka
madalla matsore da yake wannan batu na hauhawar farashin dala a kasuwar musayar kudade ta Najeriya ya shafi farashin dukkanin kayayyaki da ƴan ƙasar suke amfani da su al'amarin da ke sanya rayuwa ke tsauri ga ƴan ƙasar masanin tattalin arziki Dr. Gazali Ado ya kawo wasu matakai da ya kamata a ce mahukuntan ƙasar ta Najeriya sun ɗauka
matakai da za a ɗauka matakai kala biyu ne akwai wanda suke na gajeren zango akwai na dogon zango dole kasar nan a karfafawa ƴan Najeriya musamman ƴan kasuwa a gyara noma kayan noma na Najeriya irin su zogon rodo irin su riɗi irin su waken soya idan za a haɓaka noman su a yi su kayayyaki ne da suke can nan da za a dinga fitar da su dalar tana shigowa shi matsalar tsadar dalar nan ta wuri biyu ne ta shigowarta da kuma buƙatar ta shigowar dala ta hanya ɗaya ce ta mai ne man fetur ne kawai ake shigo da dala to yanzu saboda bashin da muka dauka kudin man fetur din mu kashi wajen 80 da wani abu cikin 100 idan an siyar ai biyan bashi ake yau da za a ce dalar nan za ta shigo da yawa ta hanyar man fetur ta hanyar kayayyakin da ba na man fetur ba idan ka siyar ka samu dalar sai ka shigo da kayayyakin da kake so sannan idan tayin gwamnati za ta yi wani tsari na shekara 8 ko na shekara 7 cewa a yanke wasu kayayyaki da kaza da kaza da kaza da kaza ba za a shigo da su ba a zo a yi su a gida to na tabbata za a dauki wannan matakan lalle ilalla wannan dala tasirinta zai rabu kuma farashinta zai rabu za a samu sauki
to Allah ya sa a dace matsalar ƙarshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Assalamu alaikum.
Garba ina ga usan kanmu ba ma fata war ne mal samu sai za a ido a wajen damu ne ya kin ni sabi garu ilmi shi ne manufarin mulkin kanmu.